Hukumar Hizba ta tarwatsa wani gidan ƴan bori da ke unguwar Samego a nan Kano. Ana zargin wani matashi ya baya wani zakami ya sha ya mutu. Subhanallahi. Ita kuma hukumar Nabdal ta ce za a fara yi wa kosai da awara da waina har ma da kuli-kuli rajista idan ana da bukata. Akwai fannin nan namu na. Sai ku biyo mu cikin shirin. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin mai taken Monday tushen aiki wai ko nasara na tsoranki. Kuma shirin namu na Monday ɗin zai kamo sawunsa ne da karatun labarai ta bakin Ahmad Rabi'u Jaya,
shugabar kungiyar wayar da kan mata dangane da illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi a nan Kano. Hajiya Rabia Rima Adamu ta shawarci kwamitin shugaban kasa kan lalubo hanyoyin magance sha da fitaucin miyagun kwayoyi da ya mayar da hankali kan sabuwar matsalar shaye-shaye tsakanin mata da ake ci gaba da samu. Hajiya Rabia ta bukaci hakan ne yayin wata tattaunawa da kwamitin yayi da kungiyoyi masu zaman kansu a nan Kano, inda a nasa jawabin shugaban kwamitin Brigadier General Buba Marwa mai ritaya ya ce kwamitin zai mika bayanan da ya samu ga shugaban kasa Muhammadu Buhari domin daukar mataki na gaba. Makaman gado da masu Kano Alhaji Aminu Ahmad mai turare yayi kira ga makarantun Islamiyyu da su mayar da hankali wajen tunatar da matasa muhimmancin neman ilimin addini da na zamani a wuraren maulidai da sauran tarurruka waɗanda matasan ke halarta. Alhaji Aminu Ahmad mai turare yayi jan hankalin ne a ranar Asabar din da ta gabata yayin wani taron maulidi da makarantar Islamiyyar Ummiya Aruf ta gudanar a unguwar Hotoro. Anan kuma shugaban gamayyar kungiyar Intebra a kasuwar Kantun Kwari Alhaji Muniru Yunus Dandago yayi bawa kokarin mahukunta na tabbatar da su a wuraren su na kasuwanci duk da irin jita-jitar da wasu suke yadawa na cewa za a tarwatsa makomar su a kasuwar. Muniru Yunus Dandago ya bayyana hakan ne jim kadan bayan kammala wani gangamin taron addu'a dan neman agajin Ubangiji kan ci gaban harkokin kasuwanci a jihar Kano da ma kasa baki daya, wanda Malam Taqiyullah ya jagoranta, inda ya buƙaci ƴan kasuwa da su kasance masu bin doka da oda da kuma tabbatar da gaskiya da amana a harkokin su na kasuwanci.
To daga karatun labaran sai kuma wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku masu muhimmanci waɗanda kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun zargin da aka yi wani saurayi na cewar yayi wata budurwa binniyar kulumboto a ciki. Karshe ta ce gagarin kunan wai dan saboda ina zuwa zance gidansu ba ta fitowa tunda dai ba ta san sa, dan haka shi kuma yace to su ba ai musu haka, dan haka ta je za ta gani. Ga dai jakada Murtala Abdullahi dan Sudu da waɗannan sakonni naku.
Za mu fara da sakon da ya fito daga hannun Ibrahim Burga Hayaki Baka Buya, inda yake cewa Allah wadaran naka ya lalace, haba dan anace, duk yawan ƴan matan garin nan ka makalkalewa mace daya, to Allah ya kyauta amin. Haba bawan Allah, daga cewa ba a son ka sai ka kashe mutum, sako daga Maryam Baitaudin. Ya salam, Allah ya ji kanki ke duniya, samari ku ji tsoron Allah. Ba a dole a soyayya bare wata cutarwa ta shiga ciki, sako daga Fatima Baladawakin Kudu. Shi kuma Umar Tukur daga karamar hukumar Kara ya cewa yayi, amma wannan matashi baka kyauta ba. Allah ya ji ya kuma gafarta miki yar uwa, da fatan hukuma za ta dauki matakin da ya dace akan wannan ta'aliki. Sako daga Awwal Idris Tsangaya. Ita kuma Hajara Rabi'u Dorayi cewa tai, haba bawan Allah, dan ta ce ba ta son ka kawai sai kai mata asiri, Allah ya shirye ka anya. Haba Saurayi, dan budurwa ta ce ba ta son ka sai kai mata agumi, to Allah ya shirye ka, ita kuma Allah ya ji kanta amin. Sako daga Umar Usman Umar Warure. Zamu karkare da sakon da ya fito daga hannun Rayanu Ahuta to Effect Hotoro, inda yake cewa Allah ya ji kan wannan budurwa da Saurayi mun nan furuci akanta, kai kuma matashi kaga illar yin mummunan baki, koda ba kai bane kai ne. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonnin su ba, mun gani muna godiya.
To mai sauraro, jigon rahotannin mu na yau sai dai mu karba da hakuri, domin dai abin na rashin dadi ne irin kwatankwacin waɗanda suke faruwa cikin ƴan kwanakin nan a nan Kano. Ko da dai dama shirin ya gaji hakan, dan haka ne ma a nan gaba zamu kawo muku wani rahoto na musamman akan yadda za a dakile matsalar wadda take ta faruwa a ƴan kwanakin nan. Gwari-gwari dai, ko kuma in ce kai tsaye, ina nufin matsalar nan ta yawan zargin kisan kai. Domin dai ko a jiya ma ta faru a unguwar Dorayi, inda aka yi zargin wani matashi ya ba wani zakami ya sha ya mutu. Subhanallahi. da fari dai wasu matasa biyu ne wa da kani aka aike su gidan yar babar su suna kuma kan hanya ne sai wani ya tare su yace musu ga lemo a ejjarka inda karamin ya karba ya makwarwa daya sai yace da tsami ya mayar masa da abin sa daga bisani kuma ya bayo babban wanda shi kuma ya daddaka da yawaye tatil inda suka wuce gidan da aka aike su din kuma suna zuwa gidan sai bacci ya kwashe su suna kuma farkawa sai suka zarce da bige-bige suna dukan bango da ƙarfe maza majiya ƙarfi suka taru suka dora sa abin hawa suka da da su gida inda anan din ma suka ci gaba da dukan bango suna ta turjiya suna ƙaraji ƙarshe dai aka kasa gano me yake damun su har ta kai an samu karamin ya fara dawowa hayyacinsa inda ya kwashe labarin duk abin da ifari ya zayyane dan haka akai hanzarin kai babban asibiti inda aka fara yi masa ƙarin ruwa ko da dai ya ci gaba da wannan buge-bugen har dai ajiya yana kan gadan asibitin Ubangiji ya karba abin sa Allahu Akbar Allah ya ji kan Abubakar Usman mai shekaru 18 a doran duniya to sai dai daga bisani da labarin faruwar al'amarin ya ishe mahaifin wanda ake zargin ya bada wannan zakami sai ya kama dan nasa da kansa ya kuma mika shi a hannun yan sanda kaji uba na musamman mai kishin Abu Doka a tsauna lafiya kuma a ziyarar da jakadunmu Nafisa Ahmad da Nasir Khalid Abubakar suka kai unguwar a yau sun zanta da wannan uba na musamman
eh ni da ina zuwa akwai yaro na zai shago ya same ni yake ga mun ga abin da ya faru kuma mutane sun zo sun cika da makami a girana na neman yaron da su sare shi ni ka sa gwiwa kawai na zace da shi police sai da jini dan kai jami'an tsaro
to shi ma dai yaron da ya tsallake rijiya da bayan da ishawancin lemo da ake zargin zakami aka zuba a ciki ya maganta da jakadin namu
sai dan ya ce mai ga lemo shi ne sanin tsani shi na washe sha muna cikin tafiya wannan muna cikin tafiya sai yace kansa yana ciwo
shi wannan ka
sai da muka je gidan da aka aike mu ya fa yana ta wuce ni ma na kunta ina ba da daddare aka ɗebe mu aka kai mu gida kawai cai ga lemo kamar lemo dai abu yake a cikin jarka shi ne karɓa shi
ita ma yayar mahaifiyar da suka je gidan nata da farko ta bayyana irin yanayin da suka je mata da shi
to tunda suka je dai gaskiya sai suka kwanta kamar dai haka bugaku to shi karamin a lokacin bai fita hayyacinsa ba sai yake ce mun kanmu ne yake ciwo mun shiga rana to shi ma dai yanda yake magana kamar dai yana da yi sai yake ta buge-buge yana ta wasu maganganu yana dukan bango na zo muka kakkama su dai haka suna ta doke-doke ana daddane su ana rike su aka ce wannan sai dai ko in wani abin suka sha wanda ya bugar da su haka aka kwana a kansu ana rurrike su suna doke-doke suna buge-buge
to mahaifiyar waɗannan matasa biyuwa da kani dai mai rasuwa da kuma wanda ya tsallake rijiyar da baya ta yi tsokaci akan al'amarin
kawasu abu suka ce musu lemo ne ashe abu ne a ciki suka sha duba a sani ba suka tafi nan gidan yayata a can suka je dai abin ya fara taba ta haka aka dauko su an kasu to shi karam Usman da ya farfado da safi nake tambayar sa sai yake gaya mu amma shi har muka je asibiti ma bai san waye a kansa ba har Allah ya mun rasuwa
shi ma dai kakakin rundunar 'yan sanda a nan Kano DSP Abdullahi Haruna a zantawar su da jakada Abba Isa Muhammad ta wayar tarho ya bayyana matsayinsa akan al'amarin
tun da ya sha wannan soban sai ya fadi rashin lafiya an dauke shi aka kai shi asibiti a nan rayi halinsa yaron da ya bashi wannan soban yana hannun 'yan sanda kuma an kai gawar asibiti domin bincike yanzu haka kes yana sashen bincike a nan CID domin a fada da bincike
to kamar me kuka gano an bashi a cikin shi wannan soban
to ai yanzu aka fara bincike kuma an kai wannan gawa asibiti to tunan ne zamu gane cewa to me yake faruwa
to akwai ɗayan da ake zargin kamar shi ma yana halin rai kokai mutu kokai
eh duka ai suna nan kuma gaba ɗaya wannan bincike an fara shi kuma insha Allah da zarar an samu sababin rasuwar wancan za a sanar da ku abubuwan da suke faruwa
to wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 1-1-4-9 muna dako to kamar dai yadda muka sheda muku a sama cewar al'amarin babu dadi kuma yana buƙatar haduwar hannaye tsakanin masu ruwa da tsaki ko a ce mahukunta don shawo kan matsalar musamman ma tun da dai tana yawan faruwa cikin ƴan kwanakin nan a nan Kano har ma muka ce za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda za a dakile al'amarin to amma gabanin ran da za mu kawo muku wannan rahoto jakada Ahmad Rabi'u Ja'in ya zanta da Malam Nura Salaja jajaye dan jin fashin baki kan yawaitar faruwa al'amarin nazargin kisan kai musamman ma a mahangar addinin musulunci.
Farkon musibar da ta fara samun al'umma na kashe-kashe shine kashe ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun Usman ibn Affan. Idan muka kalli wannan zamanin da zubar da jini yayi yawa, ba abin da yake haifar da zubar da jini sai abubuwa guda uku. Na farko, mun samu kanmu a cikin rashin tsoron Allah. Kowanne mutum ya fi damuwa da ya gina duniyarsa ba lahirarsa ba. Kowanne mutum ya fi damuwa da ci gaban san kansa ba ci gaban addinin musulunci ba. Kowanne mutum ya fi so ya rayu shi da iyalinsa ko da kowa zai mutu a duniya. Sannan na biyu, mun samu karanci na jagoranci da shugabanci, mun samu gazawa. Ba wani mutum da za a bashi mutum goma ya mutu a ranar mutuwarsa yana mai cutan mutum ɗaya daga ciki face Allah ya haramta masa shiga aljanna. To ya zaka da mutanen da kake dauka na Kano ko na Najeriya ko kuma na duniya gabaki daya. Sannan abu na uku, akwai waɗansu mutane waɗanda su kuma kowane lokaci ba sa buƙatar ƙasa ta zauna lafiya.
To kuma ko yaya sahihancin tattauna irin wannan batu yake da nufin samar da mafita a kansa? Ga abinda malamin yake cewa a mahangar addini.
Na farko, ya halatta a tsoratar da mutane kuma a tunatar da mutane abubuwan da yake a kansu, domin akwai mutumin da yake afaman yin shi mukiban alawaje ya hada. Akwai mutumin da zaga alliance ana yin abu ma bai sani ba, ba an ga mai ba. Mutanen da kawai su rayuwar su kasa su abin da suke wannan, dole ne su fito su nuna wa duniya cewa ga abin da ake nazarinta al'umma. Domin hikimar dauko rahoton ba wai suna ga mutane bane zai tsaya wa mutane hankali. Akwai abubuwan da in jaridu suna yi ma tsaye da Allah ya saka musu alkari, suna sa mutane suna sa peace of mind, amma dole ne su fito su nuna dan duniya ta nuna cewa kalubale ne ya za'i ana jagorantar mutane. Idan su ba su fito ba, to su wai za su fito su magana? Dole ne su fito su faɗa, don addini mabaniyin alal masali. Duk wanda ya san meye ake cewa usulul fiqi, addini ya gina akan masala. Akwai abin da bai dace ka yi shi ba, amma in condition ya waranta zaka yi shi. To dole ne su fito su faɗa don su nuna wa duniya cewa ga abin da ya faru, ɗan uwansu ne ake zuba da jinanan su. Idan ba su fito sun faɗa ba, an buga a jaridu, an watsa a kafafen watsa labarai, ya za'a al'umma ta gane halin da ake ciki? Idan ni da kai duk muna da waya ko muna sauraron radio, waɗanda ba su sauraron radio sun fa waɗanda suke sauraron radio. Ko ba komai zai addu'a Allah ya kawo mafita, ba mamaki addu'ar da zai Allah ya karɓa. Ko ba komai waɗansu waɗanda suke tarayya zai tsine musu albarka, ba mamaki tsinon da ya musu tafi su salala.
Malam Nura Sale Jajaye ya kuma bayyana yadda za a magance wannan matsala.
Mafita shine na farko a koma zuwa ga Allah. Babban mafita shine taqwallah. Kowa ya ji cewa yafi damuwa da lahirarsa sama da duniyarsa. Sannan kuma abu na biyu, su kuma shugabanni su tsoron Allah. Duk mutumin da yake kare interest ɗinsa, yake kare manufar kansa akan ta al'umma, to zai tsaya a gaban Allah. Mutuwa ba ta yin sallama. Mutum ya tuna cewa to komai daren dadewa na kujerar sai ka barta. Duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan sai ya hakuri su cire hannayensu su tuba zuwa ga Allah. Wannan kadai masifar kadai za ta iya kai su jahannama. Zinin mutum ɗaya kawai zai iya kai ka jahannama. Ko ka tuba ka biya diyya, in mutum aka zubar da jininsa sai ya nemi jininsa a gaban Allah.
To sai mu ce ya Allah Ubangiji ya kyauta a mu. Anan kuma shugaban hukumar NAFDAC anan Kano ne, Pharmacy Shaba Muhammad yake cewa za a fara yi wa kosai da awara da waina har ma da kuli-kuli rijista, matukar dai za a yi musu fakiti.
Kuli-kuli kuma shi awaran ma ba kaman kosai bane. In aka yi processing din shi sosai zai iya da tsawon lokaci, kamar yadda muke registering din su madara, irin su yogurt da wayannan. Shi ma aka nan ya kai packaging aka bashi suna, dole ne a samu ran da aka yi shi, ran da in ya kai ya bace, shi ne muke kira expiry date. Duk in za a yi wayannan, definitely za mu yi registering din shi. Kuma registration din su federal government ya ba mu dama mu rage kuɗin su, har rabin kuɗin ne suke ma biya yanzu. Kuma registration din su baya ɗaukar lokaci, kuma za su iya yin duk wayannan abubuwa a gidajensu ko a daki ɗaya wanda aka ware irin nan wani abubuwa.
To masu kuli-kuli awara da waina ko kosai sai a daura niyyar yin rijista da hukumar NAFDAC, matukar dai ana son a yi musu fakitin. To shi kuwa malamin nan na unguwar Ja'en Sabon Gida, wanda a baya al'umar unguwar suka yi wata zanga-zangar lumana don neman agajin mahukunta kan yadda suka ce mai unguwar yankin ya sa an kama shi. To yanzu dai a iya cewa san barka, hakan zanga-zangar limanar al'umar wannan unguwa ya taddaruwa, domin dai wannan malami ya yi furi an kuma sallame shi, har ma yake cewa dama al'amarin ya samo asali ne saboda wata rashin fahimta, wadda kuma izuwa yanzu tana an riga an warware ta, har ma sun fahimci juna da mai unguwar da ma dukkanin al'umma.
An cimma matsaya ta masala, an fahimci juna da wanda dama dai can wani sabani aka samu, kuma daga baya aka fahimci wannan sabani aka warware matsala. A sakamakon wannan fahimtar juna da aka yi, muna zaune lafiya, kuma ina sanar da al'ummar wannan unguwa insha Allahu wannan fahimtar juna da aka samu za ta dore Allah da jama'a du, sai mu kwantar da hankali mu ci gaba da abin da muka saba yi don ci gaban wannan unguwa da al'ummar wannan unguwa.
to sai mu ce ya Allah Ubangiji ya ci gaba da kawo daidaito a tsakanin al'umar amin kuma za mu je teburin mu na kasuwanci
shahararrun kamfanonin mu Dasir and Brothers da El Samad Investment sun shirya tsab domin samar wa abokan mu'amalar su kayan tufafi masu inganci da rahusa kuma ɗanyayi domin shagulgulan sallah da sauran al'amuran yau da kullum mu Dasir da El Samad suna gargadin abokan cinikin su na yanar gizo Instagram Facebook WhatsApp da website da sauransu su tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya a kawun mai dauke da sunan waɗannan kamfanoni domin gujewa ƴan jabu Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da shagulgulan sallah lafiya amin summa amin
Shakka babu a El Samad komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu san cancada ado dan burge mai gida ina mata masu san kece raini a gidan biki ina mata masu san zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samad dake shake da galla-galla a tamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fida Touch Chicken Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several Lishika da materials, the suka dace da kwalliyar zamani, abin sha'awa. Dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantonan El Samad sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Lion Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samad dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantonan El Samad, da karamar riba muka dogara da neman barka
anan kuma hukumar hizba ce ta tarwatsa wani gidan ƴan bori dake unguwar Samegu a karamar hukumar Kumbotso har ma kuma a gidan ƴan borin aka samu wasu mata masu zaman kansu waɗanda ake zargin suna dan watayawa sama sama kuma ko da aka kawo su hukumar ta hizbar muka yi kokarin jin ta bakin su sai suka kice ba komai amma dai mataimakin komandan hukumar barista na Bahani Usman ya maganta akan wannan kaman ƴan bori
kullun tarbiyar hizba shine duk mutumin da aka kamo in sabon shiga ne akan kira iyayensa a zo a hada karfi da karfe da hukumar hizba a tabbatar cewa an dakile shi an masa wa'azi ko an mata wa'azi dan ya zama cewa sun kauce wannan hanya mummuna ko cikin yadda Allah wannan kesa ma haka zamu ma wannan kesa mutanen su kawo kara da kansu alhamdulillah mun ci nasara gashi an kamo wasu kuma za mu kira su dan mu tattauna da su dan daukan mataki ingantacce wanda zai zama an dakile harkar baki da wannan yadda cikin yadda Allah
to ita ma dai wata da hukumar ta hizbar ta kamo tana yawon tamore suna lulawa a wani babirin a daidai da sau cikin dare akan titin barikin bokabo ita ta magantu
kama na akun ya fato yawon ikon Allah yawon na jini na dan ni ba ma ruwan da yawa dan wani addu'a shi ma Allah zai shirye dan shi an bukata a sake ni mana in tafi gida gwara dai a sake ni in tafi saboda muran kashe mahaifiyata ba ta nan to ai ba ma ta garin
shi ma dai wannan al'amari barista na Bahani Usman din ya bayyana matsayarsa a kansa
kullun in an kamo mutane hukumar hizba takan yi bincike ne farko kafin daukar mataki na gaba in an ga babu wata hujja ko kwara akan kai kotu kuma kotu na tabbata suna daukar mataki mai zafi ta hanyar ladabtarwa yin hukunci mai tsanani dan ya zama cewa an kauce irin wannan al'amura nan gaba
to wannan labari dai na tarwatsa wani gidan ƴan bori dake unguwar ta Samegu a karamar hukumar ta Kumbotso gabanin mu kawo muku shi mun sanya shi a shafin sada zumuntar mu na Facebook inda al'umma bila adadin suka bibiye shi har ma wasu daga ciki suka bayyana ra'ayoyinsu akai kadan daga ciki kuma sun hada da waɗannan da jakada Abdulkadir Yusuf Gwarzo zai karanto mana su
sun hada da sakon ya wala sani ta kai inda yake cewa Allah ya kara dafawa masu aikin Allah muna yaba musu shi kuwa Ayuba Adam kafin mai yaki cewa yi aikin ku yana kyau hukumar hizba Allah ya kara taimaka muku amin Hassan Sani Kwankusa cewa yi Allah ya taimaki addinin Allah amin shi kuwa sakon Abdulkadir Dayyabu Jammaje cewa yi madalla da hukumar hizba Muhammad Sani Garba cewa yi gaskiya wannan mataki da rundunar hizba ta dauka yayi daidai inda zamu karkare da sakon Sagiri Ibrahim Abdulsalam wanda yake cewa alhamdulillah a ci gaba da gashi hizba waɗannan da ya kadane daga cikin sakonnin da kuka aika a cikin shafin mu na sada zumunta na Facebook
To kuma dai kada ku manta za ku iya bibiyar shafin sada zumuntar namu na Facebook wato Dala FM Kano domin dai ku bayyana ra'ayoyinku kan irin labaran da muke sanyawa gabanin kawo wannan shiri a kowace rana ko kuma ma ku bibiyi shafin dan jin shirin kaco kan baki daya kuma jakada Ma'azu Musa Ibrahim idan ka shirya to sai ka shigo a cikin fannin nan namu na
bibiyar lissafin kwanakin watannin musulunci 12 a shekara. Al'amari ne da ya kamata a ce duk wani musulmi yana yi. Duba da cewa ta haka ne ake iya bambancewa tsakanin watannin. Misali idan aka ce watan Al-Muharram, kaga watan farko kenan a kalandar watannin musulunci. Wanda ke biye masa kuma shine watan Rabiul Awwal. Kasancewa muna dab da shiga watan azumin Ramadana mai alfarma, watan da a cikin sa ne dukkanin musulmai suke kaurecewa ci da sha domin cika umurnin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanda duk ranar da aka bayyana cewa ita ce daya ga watan Ramadan din, ake sa ran dukkan musulmi a fadin kasar mu Najeriya su tashi da azumi a bakunan su domin haduwar kan musulmin baki daya. To sai dai hakan yakan samu tasgaro a duk lokacin da watan ya zo. Dalilin rashin bibiyar da wasu daga cikin al'umman musulmin ba sa yi, ta yadda hakan ke yawan haifar da cece-kuce da jayayya akan ainihin kwanakin watan. Domin kuwa a lokacin ne zaka ji wasu mutanen suna cewa ba za su dauki azumin ba sai sun ga wata da idon su. Duk kuwa da cewa a cikin watannin 12 na shekarar ba su bibiyi ko wata daya ba dan sanin kwanakin sa. Duba da wannan dambaruwa da ta kan faru a dalilin zuwan watan Ramadan din, yasa muka ga dacewar jin ta bakin al'ummar. Shin yaya sunan wannan watan da muke ciki da kwanakin nasa?
Watan sallar dogoki.
Eh to gaskiya ni bana rike irin wayannan watannin, kawai ni dai abinda na sani idan an ce min kawai an ga watan azumi za a fara azumi gobe, kawai zan yi azumi na.
Ina tunanin yin ga wata.
Gaskiya ban sani ba. Muna watan Rajab 28
na musulunci.
Watan Sha'ban bi ga wata.
Wallahi ban sani ba.
Watan Shawwal 29 ga wata.
Muna cikin watan Jumada 26 ga wata.
Ai gaskiya ni yanzu ba ni ban san irin wannan watannin ba, wani rike su kawai ni wanda na fi sani kawai watan Ramadana
na musulunci. Gaskiya na manta wata
yau watan musulunci, yau muna biye ga watan musulunci.
Wani wata?
Watan Rajab.
Gaskiya ni ban san watan da muke ciki amma ni na san dai azumi dai an kusa ya kusan zuwa.
Watan musulunci
Sha'ban. Wannan watan na musulunci muna zulfida, yanzu kuma muna 17 ga wata.
Watan musulunci gaskiya ni ban san wani wata muke ciki yanzu ba.
Ni dai ban fiye rike wannan na Hausa wannan ba, amma ni ne na furki na Turawa.
To lalle fa tabijan din wai da magani a gonan yaro amma bai san da shi ba. To ko mallan zai gaya mana wani wata muke ciki da kuma yawan kwanakin nasa.
Sunana Musa Muhammad Dankwano. A yau muna 3 ga watan Sha'ban, wanda kuma daga shi sai watan Ramadan insha Allah subhanahu wataala. Hakika abu ne mai matukar muhimmanci dangane da mutumin da yake musulmi ya kasance yana bibiyar kwanakin wata waɗanda suke na musulunci, domin su ne asali. Allah subhanahu wataala yana mana bayani cewa lallai lissafin watanni a gurin Allah su ne waɗannan watanni guda 12. Idan har kasance zamu na lura da sauran watanni saboda biyan albashi ko wasu al'amura, to yana da kyau waɗannan al'amura ne na ibada su yafi zama wajibi, yafi zama mafi muhimmanci mu kula da su. Ina jin hankalin al'umma, abu ne mai matukar muhimmanci suna bibiyar wannan watan tun kafin lokacin yazo, domin idan lokacin yazo ayi gudun sabani, kada wani ya ce shi sai ya gani da idan sa, wani ya ce yau kaza ga wata, wani ya ce a yau kaza ga wata, ai ta samun sabani.
To Hausawa dai suna cewa turran gini turran zani, kuma ba a fafa gorara nan tafiya, sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani fannin namu na Muaz Musa Ibrahim Baba Suda.
To mai sauraro daga tafdijan din ne za mu karkare shirin a wannan rana. Sai dai fa kada ka manta za ka iya zuwa shafinmu na internet wato www.dalfmkano.com domin sauraron cikakken shirin baki ɗayansa, ko kuma ma kai tsaye ka saurari tashar tamu ta Dala baki ɗaya, har ma kuma ka bayyana ra'ayoyinka akan shirye-shiryenmu da ma labaran da muke sakawa a wannan shafi, ko kuma ka bi mu a Facebook Dala FM Kano. Kuma da haka za mu yi sallama a madadin Aminu Ahmad Abbas, Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Bahari Isa, waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu, har da taimakon Ma'azu Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, nake cewa wassalamu alaikum.